الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا مسلمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. منعم الله بوديا يسايك دعوة بوانا درسي باين دوغن كتوا لأكساب منع درسيني أتكن للتافن da ake kira khutwatun ila sa'ada, wallafawar Dr. Abdul Muhsin Abdul Qasim, imam wa khatibun li masjid an-Nabawi. Shine wallafa littafin din. Muna shafi ina jinna tara ne ko na muna shafi na 17 ko wannan darasin na shida ne a cikin littafin. Ma'anar da sunan littafin shine matakai zuwa ga cin nasara a rayuwar duniya da ta lahira, kuma wannan shine hadaf da burin mu. Kowane mutum yana da burin ya samu cin nasara a rayuwa ta duniya da kuma ta lahira. Malam ya ambaci abubuwa da yawa, mun yi darussa guda shida har mun zo inda malam yake magana ta yaya za a yi gane na ci nasara, kuma menene hanyoyin samun nasara da kuma wane ne aka haramta masa cin nasara a cikin rayuwa, ta yaya za a yi gane ni na ci nasara a rayuwar duniya da kuma rayuwar lahira. Wannan mun tattauna shi a darussun da muka yi a baya, kuma mun faɗi matakai da za a bi a kai, ko kuma yanzu ne za mu faɗi matakan da za su bayyana cin nasara. Shi ne khutwatun ila sa'ada, matakai zuwa ga cin nasara. Abu na farko da malam ya ambata a wajen matakan cin nasara a duniya da lahira shine al-ikhlas, wato yin abu don Allah. Malamai suna da maganar cewa ma kana lillahi yaktasi, wanda ya zama an yi shi don Allah to zai kai ga cin nasara da samun nasara da samun sakamako. Abinda duk ya zama ba don Allah aka yi shi ba, mun fasil wannan abun ba zai kai ga cin nasara ba. Don haka komin karancin aiki mutum ya aikata shi ya zama don Allah. Misali a ce ko da yankan farce ne za ka yanke shi ne saboda cewa karaya suna fannin don Allah, wanda da yawa akwai ayyuka da za su iya kaiwa don Allah zuwa da cin nasara, amma yawanci hankalin mutane bai ci kaiwa gurin ba saboda ba a ma ɗauke su a matsayin kamar ibada ba. Da misali mutum yana karkada makashin sa yana tafiya ya kace masa ya zo ya yanke ma farce, kamata ya yi yankan farce nan da zai yi maka, kana da kudurin cewa annabi ya ce ka yi domin yana cikin fitra ta ɗan adam. Ma'ana annabi ya ce a yanke farce, a kawar da gashin mara, a yi wa mutum kaciya, ya ce wannan sunna ce ta fitra. Kaga mutum in zai yanke farce don Allah to yana fa ibada ne, kuma har lokacin da farcen ya sake tsurowa ya sake wani ibada ya yi. Akwai abubuwa da yawa waɗanda mutane suna ganin su kamar ba ibada ba ne, ibada ce. Duk lokacin da za ka yi su ka saka maran ka cewa ibada za ka kuma ka yi don Allah. Da yawa za ka ga mutum ya fita da safe ko ya siyo ma iyalansa biredi, ko ya je ya siyo indomi, ko wani abu dai na karyawa haka, sai ga kamar ba ibada yake ba duk tafiyar da kake da aikin nan da duk kake yi ba sunan da ibada ana yi ne a matsayin ibada waɗannan abubuwa dukkan su ibada ce ake yi duk waɗannan sannan ka gangaro kan sallah ka gangaro kan azumi ka gangaro kan su hajji da karatun alqur'ani da sauran dukkan wasu abubuwa kai ya dau sabuwa ko ta suwa to saboda haka duk waɗannan abubuwa mutum yana yin su ne a matsayin wato ibada kuma dan Allah shi zai ce mal ikhlas me ake nufi da ikhlas kamar asidar tambaya menene ikhlas din da ake so shi ne zai jagoranci aikin dan adam zuwa wajen cin nasarar dan adam a duniya da lafiyarsa mana yake dabitul ikhlas abinda ya haɗu ya dunkule ikhlas ya ɗaure shi a guri ɗaya yadda za ka ji daɗin wato ɗaukarsa ko mallakar shi shi ne ya ce an takuna niyyatuka fi hadhal amal lillah niyyarka kawai ta kasance a cikin wannan aikin dan Allah yanzu ka ga kamar bayan gida mutum ai yana gani in yayi hutawa yake amma kuma nau'i ne na ibada saboda an faɗi abin da za ka je ka yi kafin ka gaban ɗaki ya za ka yi in za ka fito ya za ka yi in ka je ya za ka kuguna waɗannan duka da yawa mutane suna yi kawai don su huta ne sai ce maka kashi yake ji kawai shi kenan yana garin dai ai ba wani abu bane ya je ya tuntula kashin kawai ya bari shi ke a'a ladubban da aka shimfiɗa don yin bayan gida Allah lada zai ba kaga mutum ya ga cewa ko ya sai nama ko kaza ko tumbin saniya ko wani abu an masa farko su kawai abin da zai kalla zai ji daɗi da ɗan gishiri da ɗan magi da ɗan ruwa da ɗan mai da aka haɗa wannan daɗin da za ka ci kawai ka ji cewa Allah ne ya ce kulu ku ci washrabu kuma ku sha ka saka cewa wannan aikin ma shi ma na Allah kake kaga in ka zo ci ka yi basmala ka ci da dama ka yi tawadu'i kar ka yi girman kai to shi kenan cinka da ƙoshinka shi kenan har ma hadisi cewa yake idan ka yi bismillah ka gama kuma ka ce alhamdulillahi allazi at'amani la hawla li wala quwwata mun gafarta maka kananan zunubanka jama'a shi fa Allah bai da hasada wallahi ubangiji bai da hasada kawai so yake mutum ya shiga aljanna ga jin daɗi ga kuma abin zaka kalli sutura a ce ka sa matarka ko wani abu ce ta ma kyau ko don kunya za ka saka sutura don baka son a ganka tsirara ko amma ka ga sakawan akwai yadda musulunci yake ka saka kawai duk kai komai da ka sani wannan shine zai baka ma'anar cika fadin Allah da yake inna salati wa nusuki wa mahayaya wa mamati da rayuwarka da mutuwarka dukkan su zaman to dan Allah an takuna niyyatuka fi hadha al-amal lillah wannan niyyar taka ta kasance a cikin wannan aikin da za ka yi ta zama dan Allah la turidu biha ghayra Allah kada ka yadda duk waɗannan abubuwan da muka lissafa da sauran waɗanda ba mu ambace su ba kada ka yi nufin wani Allah ba Allah ba kawai ka yi su dan Allah to shi kenan sai Allah ya baka lada wanda shi Allah ba shi da hasada ba shi da ƙeta ba shi da mugunta asali son ka yake ƙaunar ka yake tausayin ka yake rahamar ka yake son ka samu lariya an yake kada ka yi su saboda riya ma'ana kenan saboda wani ya gani ya yaba ba dan wannan kake yi ba wala sum'atan kuma ba kana yi ne dan a ji a ce kai ne wani ba ko dan ka aikata wannan abun a ce kai ne wani a rinka jiyar da al'amarinka ba wala rifa'atan kuma ba kana yin abu saboda ka samu wata ɗaukaka ba a'a kana yi ne dan Allah ba wai dan ka samu wata ɗaukaka a idon mutane ko a bakunan mutane wala tazallufan kuma ba kana yi dan kusantar ka ga wasu ba kada ka yi jonin sallah amma saboda ko mai gidanka ya zo masallaci kada kuma ka yi wani abu ka je wurin karatu don mai gidanka yana gurin a wai duk kana yi ne domin ka samu kusanci da shi wannan aikin ya ɓaci kawai kana yi ne don wa don Allah ba ka yi wala tazallufan inda ahadin ba don ka samu kusanci zuwa ga wani mutum ba ولا تتوقع ولا تترقب من الناس مدحا mu ba kana aiki ne saboda kana sauraron yabo yazo daga wajen mutane ba wato kana yi dan ayaba in ba ayaba ba sai ka ce zaka bari yabo in ana yi kuma sai ka ci gaba da a'a to duk kana yi ne ba dan ayaba ba wala taksha minhum qadhan kuma ba ka jin tsoron wani ya soke ka saboda kawai dai kai aiki ne dan Allah ba yabo kake nema ba kuma in wani ya soke ka shikenan dama ba kana yi dan ka dare da masa ba ba kuma dan yaban sa ba ba kuma dan sukar sa ba inma kawai kana yi dan Allah fa idza kanat niyyatuka lillah idan niyyar ka ta kasance kadai dan Allah ne walam tuzayyin amalaka min ajli bashar ba ka kawata wannan aikin ba saboda wani mutum misali ake kawo sallah kuma ka tsaya ka kawata sallar saboda mutane su yaba a'a ba ka yi wannan kawata aikin ba inma ka yi ne kawai dan Allah ba ka yi dan wani ya yaba ba malaka in dai waɗannan sharuɗa da muka ambata duk ka haɗa su a cikin aikinka fa anta mukhlisun to kai ba shakka mai ikhlasi kuma a duniya da lahira sai ka ci nasara duk wanda ya haɗa waɗannan sifofi duk inda zai shiga a duniya zai ci nasara duk kuma in an je lahira zai ci nasara yaqulu al-fudayl ibn iyad rahimahullah fudayl yana cewa yana fada yace al-amalu li ajli an-nas aiki dan mutane su yaba sai kai aiki kai aiki dan waɗansu su yaba shirku wannan ga hada Allah da wani duk abin da za ka yi dan wani ya yaba wannan shi ne maksudin ka a cikin rai to shirka ce ka hada Allah ne da wani kada kai sadaka saboda mutane su yaba kada kai wani aiki dan a yaba sai dai ka yi aikin dan Allah amma idan ka yi dan ayaba to wannan shirkun ne wato ya zamanto shirka ne wa tarkul amal barin aiki kuma li ajli an-nas dan mutane shi ma wani yace riya'un riya ne misali yanzu a ce kullum kana sallar walaha kafin ka fita kai kadai ne a daki watakila sai matarka ta gani ko sai yaranka mai yiwa wacce kai to shikenan sai wata safiyar sai ta same ka a cikin mutane wani dalili ya sa ka yi sammako cikin mutane sai ka ji cewa ya kamata ka bar wannan sallar walahar dan kada a ce maka ka yi ne to wannan barin da kai shi ne riyan saboda dama ka saba kana yi na ta ba gwanka da mutane yanzu kawai ta fi cewa harka imamai mutum zai faɗa ya faɗa don Allah kai imamai za a ce kawai don Allah kai amma ka bar wani aiki na Allah wai don kada a ce kai mai yin riya ne ka bar aikin to riyan ne ka shiga na farko dai an fahimta saboda haka kawai mutum ya tsaya ya yi danwa kawai ka yi don Allah shi kenan ka huta wal ikhlasu shi ko ikhlas an yu'afiyaka Allah min huma shine Allah ya kubutar da kai da abu biyun can abu biyu shine na farko da muka ce yin aiki dan mutane shirka barin aiki dan mutane su ce maka kada kana yin riya shi kuma riya ne to ikhlasi kuma shine Allah ya kubutar da kai daga ɗayan biyun nan ya zama ba dan kowa kake ba dan wa kake kana yi ne dan Allah fa akhlis jami'a a'mali malaka ka tsarkake dukkan ayyukanka lahu gare shi shi Allah subhanahu tsarki ya tabbata gare shi wala tataqalla li ahadin kada ka rinka tsinkaya ko neman wani mutum daya domin ya yaba maka a cikin aikin ka wannan babban mataki ne na cin nasara a cikin duniyar ka da lahira duk wanda zai yi dan Allah sai Allah ya taimake shi duk wanda zai yi dan Allah sai ya ci nasara akan kowa kuma sai ya ci nasara a lahira
wa adkhil nafsaka ka shigar da ranka ko karan kanka ka shigar da kanka fi qawlihi ta'ala cikin fadin Allah da yace qul tazia musu inna salati lillahi sallaka wa nusuki da layyata da yankana wa mahayaya da rayuwata wa mamati da mutuwata lillahi rabbil alamin dukkan su dan Allah zaka tafiyar da su ubangijin ka ne kai la sharika la ba shi da abokin tarayya shi Allah wa bidhalika umirtu da wannan aka umurce ni wa ana awwalul muslimin ni ne farkon mai bi kauya da zuwa da Allah wannan shine ka zamanto mai ikhlas to sai ma da yake الإخلاص لله طريق السعادة ين أبو دن الله حنيا تيتسام ذات واد أرزكي دت النصرى أسكن رأي الله دن أدم يأي أبو دن الله حنيا تتيب ذات النصرى حنيا تيد ذات تركتا حنيا تيد ذات ربوتا حنيا تيد ذات سامت وككا أبو نشي الله تبارك وتعالى mare ce zina al-abdi wadatar bawa tana da alaka ne ko ta tattaru ne bi da'ati rabbihi da yi ma ubangijin sa da'a to wadata ko ta kudi ko ta lafiya ko ta jin kwanciyar hankali duka tana da alaka ne da da'ar da dan adam yake yi ma Allah yakan kama masa wannan wadatuwar ta kwanciyar hankali ko ta arzikin ko ta mamayin shi yasa shi aikin sako kullum in Allah za ka saka ba za ka taɓa samun kwanciyar hankali ba sako bai taɓa ba da kwanciyar hankali ba don haka duk inda ka ga mai zunubi to yana cikin firgita da tashin hankali duk inda ka ga wadda al'amuransa da zamansa da tafiyarsa da aikinsa da maganganunsa da cin abincinsa da tusurarsa da nemansa da duk abin da yake yi da'a ma Allah yake a ciki aka same shi hankalinsa a kwance bai da tashin hankali abu na biyu da zai jawo maka kwanciyar hankali da wadatuwa a wajen Ubangiji al-iqbalu alayhi shi ne fuskantar Allah kai komai ya taso maka wajen Allah kake komawa komai ma'ana ka fuskanci Allah da rashin ka Allah kake fuskanta da samun ka Allah kake fuskanta da lafiyar ka Allah kake fuskanta da rashin lafiyar ka Allah kake fuskanta kai baka fuskanci kowa ba inma kai wajen Allah wannan ne wannan hali zai samu wadatuwa a wajen Allah wa ikhlasul a'mal lillah shi ku tsarkake ayyukanka duka su zamanto dan Allah aslul din wannan shine ma asalin addini domin duk aikin da ka yi shi in ba dan Allah ba ne to ba zai je ko ina ba shi ne maganar da muka fara faɗi ma kana lillahi yattafil abinda ya zamanto na Allah ne to yana saduwa da Allah abin ya zamanto ma kana li ghayrillahi fa huwa munfasil abinda ya zamanto kuma ba dan Allah aka yi shi ba to shikenan Allah ba ruwansa da shi kuma wannan aikin ba zai je gurin Allah ba shi ya zama ne yace al-ikhlas wa kuma ikhlasul a'mal lillah tarkaki ayyuka su zama dan Allah aka yi su to aslul din shine asalin ma addini shine tushen da aka gina karban ayyukan mutane wa tajul amal kuma shine tutar aikin ma'ana shine yake nuna maka girman wannan aikin ana kawo tuta saboda tuta galibi tana nuna wato abinda ake yi a ƙarƙashin tuta kamar misali idan ka je barikin soja za ka ga tuta tana kadawa ko to tutar ita take nuna maka muhimmancin aikin wannan da irin abinda aka rubuta a ƙarƙashin ta idan ka ga tutar Najeriya misali tana nuna matsayin ƙasar ne ko da kore da fari ko kore yana nuna ƙasar noma ce farin kuma suna cewa yana nuna menene arziki ko da kwanciyar hankali to haka tutar Najeriya ta kunshi wannan al'amarin to idan ka je ka ga tutar soja ka ga kunama to tana nuna maka fa akwai harbi dan ka yi a hankali saboda wannan tutar ita take nuna maka waɗanda suka kafa tutar a ƙarƙashin ta suke aiki kuma dan kitan suke aiki aikin su kuma dan wannan abun ne haka bi inda ka je wannan tutar tana nuna maka hoton wannan abun da aka kafa tutar dan shi idan ka je ma'aikatar al-hazai misali kaga Ka'aba to ana nuna maka waɗannan mutanen ba aikin su yana da alaka da wannan abu to shi yasa annabi malai yace barkake ayyuka suna nuna asalin addinin ne kamar wanda duk bai ikhlasi ba ma addinin yake ba kenan kuma wannan ikhlasin shine tutar aikin ka shi yake nuna karbuwan wato aikin ka wa tariqus sa'ada kuma wannan shine yake nuna hanyar ka ta cin nasara dan haka da waɗannan ayyukan za ka ci nasara da wannan ikhlasin za ka cin ma nasara a wajen shi Allah kuma ne yake wa huwa unwanul waqar wannan shi yake nuna maka samun nutsuwa domin duk wanda ya aiki dan Allah aikin sa ya zamanto ikhlasi dan Allah ya samu asalin addini ya samu tutar daguwar aikin sa a wajen Allah ya kama hanyar arziki da cin nasara a wajen Allah to wannan ya kama tabbataccen samun nutsuwa a rayuwarsa shine unwan waqar wa sumul himma kuma yana nuna wannan fa himmar ta babba ce kuma himmar ta madaukakiya ce kuma himmar ta ta kai inda ta kai domin ta kai shi wajen Ubangiji kuma ta daga masa daraja wanda zai yi wannan kuma ya haɗa irin waɗannan sifofi to yana da rujuhanul aql wato hankalinsa ya rinjaye komai saboda hankalin ya jagorance shi wajen aikata ayyuka na nagartattu don haka yana da hankali rajihi mai rinjaye duk inda ka ɗauko shi ka auna shi da mutane zai rinjaye mutane saboda hankalinsa na Allah ne hankalin ya zama mai ikhlasi don haka ya zamanto yana da hankali wanda ya rinjaye kowa saɓanin wanda hankalinsa ya zamanto yana haɗa shi ya zamanto yana haɗa Allah da wani to kafin wannan babu inda za shi wala yatimmu amrun ana gaya maka duk wani al'amari a duniya da lahira baya samun cika wala tahsulu barakatun wa baya nuna maka duk wani aiki da za ka yi baya samun albarka cikakkiya illa bi salahil qasdi wan niyya sai mai yin aikin ya kyautata niyya ya kyautata manufa amma idan duk aikin ka ya zamanto ba kyakkyawar niyya ba kyakkyawar manufa ba za ya zama cikakke ba aikin kuma ba zai zamanto kana iya samun albarkar aikin ba za ka yi aikin ya watse a banza ba za ka samu albarkar wa kad amara Allahu nabiyahu Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Allah ya umurci annabinsa Muhammad ira da amincin Allah su tabbata gare shi Allah ya umurce shi bil ikhlasi yayi ikhlasi fi akthar min aya Allah ya umurce shi da yin ikhlasi a cikin ayoyi masu yawa gaske da yawa daga cikin ayoyi fa qala lahu a wani gurin Allah ya ce ma annabi fa'budillaha bauta ma Allah mukhlishan lahu ad-din kana mai tsarkake addinin ka zuwa gare shi a wata ayar yana ce masa qul inni umirtu an a'budallaha mukhlishan lahu ad-din ka gaya musu ni an umurce ni da in bauta ma Allah ina mai tsarkake Allah ko ina mai tsarkake addini na zuwa ga Allah a wata ayar ce masa yayi qulillaha a'bud ka ce Allah kadai zan bautawa mukhlishan lahu dini ina mai tsarkake addini na gare shi fa salahul amal kyautatuwar aiki nagartuwar aiki ya zamanto karbabbe nagartacce abun dacewa a wajen Allah irin wannan aikin yana faruwa ne min salahin niyya daga kyakkyawar niyya da mai aikin ya aika saboda haka mutane sai su yi ikhlasi su tsarkake ayyukansu wa salahun niyya shi ko idan ka ga niyya ta zama kyakkyawa tsarkakekkiya ta tabbatar da Ubangiji shi kadai to wannan niyyar min salahi kalbi ita kuma tana nuna kyautatuwar zuciyar mai aiki. Saboda haka zuciya idan ba ta da kyau za ta yi shirka da Allah, za ta ɗebo abubuwa munana ta rinka haɗawa da Ubangiji, ko ta ajiye abu a inda bai kamata ba, ko guluwin ta ya kai ta da ta halaka, ko ba yana iya faruwa. Wa aslu qabulil a'mal inda Allah, asalin abin da yake sa a karbi aikin bawa a gun Allah, asalin abin da yake sa a karbi aiki ba yawansa ba ne, ba yawan aiki yake sa a karbi aiki ba. Al ikhlas ma'a al mutaba'a, kai ikhlasi kuma sai ka bi annabi a cikin aiki, kai dan Allah kuma ba za ka yi ba sai yadda annabi ya yi, kai mutaba'a kai ba kagowa kake ba, ba tsaga kai kake aikata aikin. Ya kulu ibn mas'ud radiyallahu anhu, dan mas'ud yana fada, Allah ya gada shi, yana cewa la yanfa'u qawlun, duk wata magana ba za ta yi amfani ba, wa amalun, duk wani aiki ba zai yi amfani ba, illa bi niyyatin, sai da niyya kyakkyawa. Wala yanfa'u qawlun, kuma aiki magana ba za ta yi amfani ba, wa amalun, aikin ma ba zai yi amfani ba, wa niyyatin, niyyar ma ba za ta yi amfani ba, illa bima wafaqa sunna, sai idan mutum ya dace da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam. Waɗannan abubuwa a kiyaye su, a gane su sosai, domin ikhlasi baya iya amfani shi kadai sai tare da bin annabi. Kuma aiki da magana da niyya duk ba za su iya yin amfanin komai ba sai in yi sun yi muwafaka da abin da annabi ya aika. Kaga kenan, anan ana son aikinka, maganarka, niyyarka su zama to sun yi muwafaka da dacewa da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam. Wal ikhlasu azizun fi janib al ibada, ma'ana yake shi fa ikhlasi mabuwayi ne a gefen ibada, gagaru ne. Idan ka hada ibadarka da ikhlasi ba wanda yake jefa maka cuta, Allah zai karba, Allah zai ba ka sakamako, mabuwayin abu ne. Amma idan duk ibadar da kai komin yawan ta in ta zama babu ikhlasi, to shikenan ba wata ba inda za ta iya wadatarwa, ballantana ta buwaya. Yaqulu ibnul jawzi yana faɗa, ko yana cewa ma aqalla man ya'malu lillah, mamakin ƙarancin waɗanda suke aiki don Allah. To kamar da yawa suna aiki amma ba don Allah, idan ka tara masu aiki to za ka samu kaɗan ne, man ya amalu ta'ala khalisan, wanda yake aiki don Allah a tsarkake, yana yin sa ne don zatin Allah. Malaka li anna aksara nas, domin mafi yawan mutane, yuhibbuna zuhura ibadati, suna son bayyanar da ibadarsu. Inda yi ibada yana son ya bayyana ta a gaban mutane, amma idan shi kadai zai yi to zai zama to biribiri ke kawai. So wannan shi za yake nuna cewa masu yi don Allah ɗan kaɗan. Wa yaqulu ibnu rajab radiyallahu anhu ko rahimahullah, ibnu rajab yana faɗa, Allah ya yarda da shi ko Allah ya masa rahama, yake arriya'u, yake ita riya mahdun, kamar wata magangara ce mafaɗa, kamar wani kwari ne wanda ɗan adam in ya nade ba a ganin sa. La yakadu yasduru min mu'minin, irin wannan ramin baya kusa ya gangaro daga mu'mini, domin shi mu'mini kullum aikinsa na Allah ne, aikinsa don Allah yake. Fi fardhi salati wa siyam, wajen farillantuwar sallah da azumi, dukkan su yana yi ne, babu wani abin da yake yin su don wani sai don Allah. Wa kad yasduru fi sadaqatir wajibati aw alhajj wa ghayrihima min al'amal adh-dhahir, yake da yawa zai iya yiwa wannan ramin ya gangarar da mutum a cikin sadakar da yake, kai sadaka kuma ka zo har ka dawo ba don Allah ba, ko kai hajji amma ya zama ba don Allah ba, ko kai azumi ya zaman to ba dan Allah ko na abu mai kama da haka wa gairi imamin al-a'mal az-zahira da wani wadannan daga cikin ayyukan da suke a bayyane za ka samu wani aikata amma kwadayin ayaba masa ko ya zama ba dan Allah ba sai ya zaman to ya saka shi cikin wannan awil lati yata'adda naf'uha ko kuma wasu ayyuka da suke iya amfanin su yake iya tsallakawa daga wanda yayi zuwa ga wani misali kai sadakar abinci amfanin yana tashi daga gare ka yana zuwa wani amma sai ya ta shiga ta bata maka aiki kuma ka sauke trailer guda ka ciyar da mutane amma in ba a yi sa'a ba ka da lafiya kaga wannan babbar matsala ce abinda ka ciyar na sadaka din amfanin sa ya ma tashi daga kanka ya je amfanin wani domin duk waɗanda suka ci sun amfana amma ko baka samu lada ba to wannan ita ce babbar matsalar aikin da suke a fili na riya an gane fa innal ikhlas fiha aziz mallai ce to lalle a gaya muku ikhlasi a cikin wannan aikin fa yana da buwaya da ƙarfin gaske idan ba a same shi ba to aiki baya karbuwa wa hadha al-amal wannan aiki din la yashukku muslimun annahu habit duk wanda ya ciyar ko yayi wani abu ya san cewa riya yake ba dan Allah yake ba to irin wannan aikin ba wani musulmi da yake da shakku akan cewa wannan aikin ba ta ce ne aikin ba ta ce ne kowa duk wanda yayi wani aiki ba dan Allah ba wannan aikin ba ta ce ne kawai ba shi da lada a cikin sa wa anna sahibahu kuma lalle ma'abocin wannan aikin wanda zai tsaya yayi aiki ba dan Allah ba ko ya ciyar da dukiyarsa amma ba dan Allah ba ko ya azumi ba dan Allah ba ko ya hajji ba dan Allah ba ko ya wasu abubuwa ko karanta alqur'ani ba dan Allah ba ko wani abu zai zama to ba dan Allah ba to aikin ba tace ne kuma lalle ne ma'abocin wannan aikin yastahiqul maqta min Allah ya cancanci kiyayya a gurin Allah ya cancanci Allah ya ki shi wal uquba kuma ya cancanci uquba daga wajen ubangiji saboda yayi ba dan Allah Allah ta sani wa kad iktataha ba'd al ulama sashin wasu malamai marubuta littattafai na addini sun bude babukan ilmin su wato da wata magana wanda take nuna ikhlasi misalin daga cikin irin waɗannan malamai da suke rubuce-rubuce babin farko suka bude shi da nuna ikhlasi kal imam al-bukhari akwai imam al-bukhari wanda yayi sahih al-bukhari da kuma al-maqdisi wanda yayi na abin nan umdatul ahkam littafin da muka fara karatun shi wanda mun yi magana cewa shine muwallafin littafin al-maqdisi fi umdatul ahkam wal-bagawi da imam al-bagawi wanda shi ma yayi rubutu fi sharhi sunna akwai littafi da ya rubuta ana kiran littafin sharhi sunna wa masabiqu sunna da kuma fitilar sunna wa nawawi da imam an-nawawi wanda yayi fi arba'in an-nawawi wanda ya rubuta wato arba'un hadisa da kuma riyadus salihin shi ma wadannan malamai duk sun bude musannafatihim littafin da suka rubuta bi hadithi innama al-a'malu binniyat sun bude babin su na farko ina son ku nuna maka ikhlasi kai dan Allah isharatan minhum ila ahammiyat al-ikhlas sun yi nuni ne domin su nuna sun yi nuni da daga wajen su domin su nuna maka muhimmancin yin ikhlasi fil a'mal cikin ayyuka yaqulu sufyan as-suri sufyan as-suri yana fada rahimahullahu Allah ya masa rahama yana cewa ma alashtu shay'an ban taba magance wani abu ba ashaddu alayya wanda yake da tsananin wahalar magani a gare ni an gane min niyyati kamar niyyata yace babu abin da yake bani wahala kuma ban magance wani abu wanda zan yi magani in rabu da shi ba wanda yake da wahalar karban magani an gane kamar niyyar wannan gaskiya ne yana da wahala ko wannan gaskiya ne kwarai da gaske yace bai magance wani abu ba wanda yafi masa wahalar magani a cikin rayuwarsa kamar niyyar li'annaha tataqallabu alayya, yace domin ita niyya tana jujjuyawa a cikin zuciyar dan adam. Wataƙila kai aikin ka da zuciya tana kan yabo kuma ba a yaba ba. Maganin wannan abun yace ya wahalar da ni kafin in samu mai maganin wannan abun a zuciya, domin ya fi kowane irin rashin lafiya wahalar magani. Ko kun gane maganar da ya fi kowane abu wahalar magani. Wal amal yace shi aiki min ghairi niyyatin khalisa, ba tare da niyyar dan Allah ba. Niyyar ba ta zaman toli waje illahi dan Allah ba, yace daqatul muhdara, wahala ce, dama ce mai wahalarwa kuma rushasshiya. Ko kun gane maganar? Duk wani aiki da za ka yi shi ba dan Allah ba, to wata dama ta samu kuma damar da za ta rusa ka. Ka wahalar da kanka ne kawai a banza, ba ka cimma nasara ba. Wa juhudun mubassar, wahala ce mai tankwararwa wanda take tayar da mutum cikin wahala, wahala ce da wahala. Wa huwa mardudun ala sahibihi, kuma har yanzu aikin dawo maka da shi za a yi. Kaga mutum ya ja wahalar banza ke laikiyar shi. Wallahu ta'ala, sannan kuma shi Allah maɗaukaki ghaniyun, ya wadata daga barin wannan aikin ba ruwansa da shi. Hamidun, kuma Allah shi ne abun godiya, ya wadatu daga wannan. La yaqbalu min al-a'mali, Allah baya karba daga ayyuka illa ma kana qadisan lahu subhana, sai aikin da ya zamanto dan shi Allah kadai ake. Yaqulu Abu Umama, Abu Umama yana cewa al-Bahili yace ja'a rajulun ila an-nabi sallallahu alaihi wa sallam, wani mutum ya zo zuwa ga annabi tsira da amincin Allah su tabbata gare shi. Fa qala sayyidi ya rasulullah, ya manzan Allah, ara'aita rajulan, yace zaka bani labarin wani mutum gaza da ya tafi yaki, ana gwabzawa da shi a wajen yaki, yaltamisu al-ajra wa al-zikr, ya je ana gwabza yakin da shi yana son lada amma yana son kuma mutane su yaba. Ya hada abu biyu kenan ko, yana son lada, yana son ayi yabo. Malaku, wannan mutumin zai ce ma annabi, wannan mutumin me zai samu, me a gare shi? Wa kana rasulullah, sai annabi ya ce la shay ala, ba komai tattare da shi, ba zai samu komai ba, saboda ya sa cewa ayaba ba gaba dan Allah ba kenan. Fa aadaha alayhi, sai mutumin ya sake tambayar, har yanzu ya sake tambaya ga manzon Allah salata marrat, har sau uku yana tambayar manzon Allah. Ga wani ya tafi yaki, yana son lada, yana son ayaba masa. Za Allah ya ce la shay abai da komai, ya sake tambayarsa, ya tafi yaki, yana son lada, yana son ayaba. Manzo Allah ya ce la shay alam, wa rasulullahi, manzon Allah ya kula da ku, yana gaya masa la shay alam, bai da komai. Summa qala, can sai annabi ya ce inna Allah, lallai shi Allah, la yaqbalu min al-amal, baya karba daga dukkan kowane irin aiki illa ma kana lahu khalisan, sai aikin da ya zamanto wato an yi shi dan Allah. Wa butuhiya bihi wajhullah, da aikin aka nemi zatin Allah, aka nemi yardar Allah akan wannan aiki. Imam an-Nasa'i ya fitar da wannan. Wa yaqulu, har yanzu yana faɗa cewa qala Allah, Allah yana faɗa cikin wato hadisin qudusi, ana azna shuraka, yace ni na wadata daga barin masu shirka, ana shirki daga barin shirka su da suke. Man amila amalan, duk wanda ya aikata wani aiki, ashraka ma'i fi ghayr, ya hada ni da wani a cikin aikin, taraktuhu, zan bar shi, wa shirkuhu, ko wa shirkuhu, da wanda ya ta da wanda ya hada ni da shi a ciki. Ana kenan, duk wanda ya aiki ba dan Allah ba, zan bar shi da wanda ya aikin da shi, zai ya biya shi. Ni ba na biyan aikin da aka hada ni da wani a cikinsa. To wannan shi ne maratib na cin nasara, wato a rayuwar aikinka na duniya da kuma na lahira. Darasin da za mu ɗora na gaba shi ne man a'malu allati ukhlisu fi halillah, waɗanne irin ayyuka ne da ya kamata zan tsarkake su zamanto dan Allah. wannan shine abin da zamu dora a darasin mu na gaba amma nan zamu ajiye yanzu insha Allah sai kuma duwar mu ta gaba insha Allah kuma dora ina jin babu tambaya ko اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه يا الله من التوبة غريكا بجزن بم يا الله حياة من kurakuran da muke aikatawa Allah duna rubuta ya Allah ka yafe mana ya Allah ka ba mu nasara akan abubuwan da muka sa a gaba Allah ka kiyaye mu daga fitinar masu fitina ya Allah waɗannan kashe-kashe da waɗannan fitintunu da ake a arewacin Najeriya muna rubuta ya Allah ka kawo mana adalci Allah idan laifi muka yi ka ba mu kofarci baya Allah ka yafe mana ya Allah azzalumai da suke aikata munanan ayyuka kada ka kama mu da laifin dukkan su ya Allah ubangiji ka yafe mana ya Allah Allah ka ji tausayin mu ya Allah ubangiji ka yafe mana ya Allah muna roƙonka ya Allah zaman lafiya da aminci a cikin gidajen mu da anguwannin mu da kasuwannin mu da gonakan mu da inda duk muke harkokin mu ya Allah ka ba mu aminci da zaman lafiya Allah ka tsare mu daga sharrin masu hasada da kiyayyar masu kiyayya da makircin masu makirci da muguntar mamugunta da ƙetar masu ƙeta da haɗincin mahaɗinta da hasadar masu hasada ya Allah ka tsare mu ya Allah ubangiji ka ba mu nasara ka tsare jinin mu ya Allah ka tsare mutuncin mu ya Allah ka tabbatar da dagadagan mu akan imani da kai ya Allah ya Allah muna roƙonka gamawa lafiya da kyakkyawar mutuwa ya Allah da kyakkyawar cikawa mu samu shahada wajen mutuwa Allah ubangiji ka amsa mana ya Allah ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته